Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Bahmat Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 17 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa anan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv suka aikata. Masoya gidan sarautar Birtaniya sun kurara tsakiyar birnin London domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth II a zaman wata babbar dama a rayuwa ta yin bankwana da sarauniyar. Za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth II kuma daidai lokacin da yakin Ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu a ji cewa yayin da mahukunta a Najeriya ke tsokaci akan nasarorin da suka ce jami'an tsaron kasar suna samu akan yan bindiga, wasu al'ummomi a jihar Sokoto sun koka.
Sun shigo gari suna ta halbi da sun waje mutane, sun halbe wasu, sun zo kuma sun yi kidnapping din wasu, sun salwanta wanzu, wani ma bai san inda iyalai ne suke ba. Yanzu nan ma ni kaina da magana iyali na ba su cikin gari.
Idan muka leka Ghana kuma za a ji cewa bayan da hukumar lafiya a kasar ta ayyana kawo ƙarshen cutar Marburg, masana sun yi kira ga jama'a da su ci gaba da ɗaukan matakan kariya.
Inda ya sa ne muke samun waranga cutar daban-daban shi ne ainihin dabbobin da suke cikin daji muna kusa da su da yawa, muna so mu kiyaye kanmu da waɗannan dabbobi, sannan kuma tsafta na da muhimmanci sosai.
Sannan za a ji cewa alamu na nuna babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta ɗau matsayar hakura da rarrashin gwamnan Rivers da ke cewa lallai shugaban jam'iyyar ya sauka. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin Adawu Lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labarin duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa anan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata. A jawabin nasa na rana-rana, Zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka turbuɗe ɗimbin jama'a kusa da Izium, kuma ana samun shaidar cewa sojojin Rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishaɗi. Ya kara da cewa sojojin na Rasha sun kuma tsare wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje na tsawon watanni. Ya bada misali da wasu 'yan kasar Sri Lanka 7 waɗanda ɗalibai ne na kwalejin kiwon lafiya ta Cope Yangs a lokacin mamayar, waɗanda kuma dakarun na Rasha suka kama suka tsare su tun a watan Maris. Shugaban na Ukraine ya ce sai yanzu da aka kwace iko da yankin na Kharkiv ne aka sami ceto mutanen tare da basu kulawar kiwon lafiya da ta kamata. Haka kuma Zelensky ya ce a jiya Juma'a ya tattauna da wakilai daga Nike, ya kuma godewa wakilan na Nike akan matakin da suka ɗauka na ƙauracewa kayayyakin kasuwancin Rasha, lamarin da ya bayyana a zaman matakin da ya dace. Masoya gidan sarautar Birtaniya sun kurara a tsakiyar birnin London domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth II domin samun wata babbar dama a rayuwa ta yin bankwana da sarauniyar, wadda ta rasu bayan kwashe shekaru fiye da 70 kan karagar mulki. Mutanen da sun cika otal-otal da gidajen abinci da kantinan sayar da kayayyaki. Masu ziyara da ke kurarowa zuwa tsakiyar birnin London tun daga Amurka har ya zuwa India domin su shaidi wannan babban tarihi sun ƙara haɓaka sana'o'i a daidai lokacin da tattalin arzikin Birtaniya yake fuskantar matsalar tsadar rayuwa, wadda tsananin tsadar kayayyaki ya haifar a cikin shekaru 40. Wannan wani babba abin tarihi ne, yakan faru sau ɗaya a rayuwa, don haka ba a bar mu a baya ba, in ji kana Count Benedict, wanda ya kai ziyara tare da matarsa daga India. Suka kuma jera kan titi domin ido biyu da akwatin gawar sarauniya da aka kakkafawa tutoci. Abubuwan ƙasaitar da aka tsara a jana'izar ta sarauniyar ta Birtaniya mafi daɗewa kan karagar mulki sun nuna irin ƙarfin masarautar na jan hankalin duniya, kama daga faretin soji ga akwatin gawarta wanda ya ja hankalin mutane da dama daga faɗin duniya, waɗanda suka kuma jera kan tituna domin karrama ta da furanni da wasu kyautuka. Za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu, kuma a daidai lokacin da yakin Ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres zai bar halartar jana'izar ta sarauniya domin kasancewa a New York don shugabantar taron ci gaban ilimi a ranar Litinin. Daga nan kuma ya halarci bude taron muhawara na shekara-shekara da safiyar Talata. Yana mai shaidawa manema labarai cewa bai ji daɗin rashin halartar jana'izar ba. Shugaba Joe Biden, wanda shine mai masaukin baki, shine shugaban ƙasa na biyu da zai gabatar da jawabinsa kamar yadda aka al'adanta a taron a ranar Talata. Amma kuma domin halartar jana'izar sarauniya Elizabeth, jami'an Amurka sun ce za a daga jawabin nashi zuwa ranar Laraba. Ba ko daya daga cikin shugaban Russia Vladimir Putin ko na Ukraine Volodymyr Zelensky da za su halarci taron a New York. To amma duk da haka rikicin da ke tsakanin su ne zai mamaye ajandar taron.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Najeriya. Yayin da mahukunta ke tsokaci a kan nasarorin da suka ce jami'an tsaron ƙasar suna samu a kan 'yan bindiga, shugo wasu al'ummomi yanzu ne suke tsakiyar jin raɗaɗin ayyukan ta'addanci, abinda ya sa da yawa suka bar garuruwansu domin su tsira da ransu. A jihar Sokoto al'ummomi a yankin Keɓe wadda ke makwabtaka da Tambuwal mahaifar gwamnan jihar suna cikin mawuyacin hali saboda yawan hare-hare da suke fuskanta daga 'yan bindiga. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana kwan gaba kwan baya. Idan ta yi sauki wani yanki sai ta koma sabuwa wani yanki na daban. Irin haka ne ke faruwa yanzu a wasu wurare na arewa maso yammacin Najeriya. Domin bayanai na nuna cewa ana samun galaba akan 'yan bindiga a wasu wurare kamar jihar Kaduna. Sai gashi jihar Sokoto labarin ya sauya. Mazauna yankin Keɓe da ke kudancin jihar Sokoto wanda ya iyaka da jihohin Keɓe da Zamfara yanzu ne suke tsaka da fuskantar matsalar tarashin tsaro. Kamar da wasu mutanen yankin suka bayyana.
Nana Abubakar Muhammad Zubo. Sun shigo gari suna ta halbe da sun waje mutane sun halbe wasu sun zo kuma sun yi kidnapping din wasu sun salwanta wanzu wani ma bai san inda iyalai ne suke ba. Yanzu nan ma ni kaina da magana iyali na ba su cikin gari. Sanadiyar tashi hankali za ka ga mace ta hito cikin gida a cikin gada ta doko ga kaya ga.
Sunana Mubarak dan Jummu Keɓe. Abubuwan da ka faru sun ta'azzara musamman yankin Keɓe. A shekaran jiya ba zan manta ba, idan mutum yana cikin garin Keɓe dole sai ya tausaya ma wannan mutane. In ma mutum yana da ƙarfa ko in ce ƙarfin imani ina ganin insha Allah sai ya yi kuka saboda ƴaƴa da jararrai na goye masu shan nono wata ta ɗauko yaron ta ga kayayyaki ga sauran kumarmashi abin zabban tausayi.
Lamarin dai ya sa mutanen ƙarayin kira ga mahukunta.
Saboda bindigogin mu don na toka na albaru gana. So mu muna da kayan aiki na kwarai bindigogi, to muna da matasa da mutane masu ƙarin zuciya da za su tsaya su kore wa'innan mutane. Abin aiki suka yi mu. Kai kana da bindigo da ka halbi guda ta tsaya. Su suna da wadda kusan halbi 49. Kaga ba ka tsaya a kashe ka gaban za. Ko ba a kashe ka ba a ɗauke ka a yi daji daga. To shi a kiran da muka gwamnati don Allah a taimaka mana.
Shugaban ƙaramar hukumar Lawali Marafa Fakku ya ce matsalar abu ne daga Allah. Kuma ba su zura ido suna kallon mutane suna wahala ba, akwai matakan da suka ɗauka.
To magana gaskiya yanayin da ƙauyukan nan suke ciki wallahi MT suke yanzu. Mazaɓar Sage ba ma san gari guda wanda adda mutane zaune ciki ne ba. To sannan in ka taho ga nan mazaɓar Ungushi wanda sun ka koma Horma da baya-bayan ga. Ita ba gaskiya ba san wani gari guda wanda mutane suke zaune ciki ne ba. Amma dai muna nan muna ɗaukar mataki gurbin don iyayen mu dangane da basur lean materials don kaga. Nan at local government level na ɗauki matakin sai musu shinkawa irin toliya gwiwan ga buhu 40 da dagarin kwaki buhu 30 sai na rarraba musu. Kuma sai gashi abin ya ƙara tsanani sun zo sun horma ƙauyukan Ungushi. Sai dai mun ka koma at local government level mun ka koma sai musu buhu 50 na gwiwi, buhu 50 na garin kwaki, tabarma 300. To sai mun kai magana ta HE dangane da abubuwan da ka gudana. HE ya ce to ai kamata a sai musu rari materials masu yawa akai-akai musu don a su ɗan ji sauki-sauki rayuwarsu.
Na yi ƙoƙarin jin tabakin rundunar 'yan sandan Najeriya a kan wannan batun sai dai abin ya gagara. Dama masana lamuran tsaro sun jima suna shawartar mahukunta akan hanyoyin da suke ganin kan iya kawo sauƙin matsalolin rashin tsaro da haddabi Najeriya, ciki kuwa har da ɗaukar matakai na bai daya domin kaucewa kwararar matsalar zuwa wani wuri idan aka samu sauƙi a wani wuri, kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga martala da cigaban labaran duniya.
Majalisar Dokokin California ta zartar da wani ƙudurin doka da ya haramtawa kamfanoni da hukumomin kasashen waje sayen filayenta na noma, wani yunkuri da ke zaman sashe na tattaunawa kan ko Amurka za ta hana hukumomi da kamfanoni daga kasashen da ba sa tasawa daga sayen gonakin noma. Ƙudurin dokar na California bai bayyana sunan China ba, haka kuma gwamna Gavin Newsom yana da wa'adin nan zuwa ƙarshen wata domin sanyawa ƙudurin hannu zuwa doka. To sai dai a ma'auni na matakin ƙasa, wasu ƙwararru da 'yan siyasa suna bayyana damuwa kan cewa yadda China ke ƙara saka jari a ɓangaren aikin gona na Amurka yana haifar da barazana ga tsaron ƙasar. Wasu masu fashin baƙi sun shaidawa muryar Amurka cewa waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba su da tushe, domin kuwa ba tabbatacciyar shaidar cewa ayyukan China suna da illa. 'Yar majalisar dattawa Melissa Hurtado, 'yar jam'iyyar Democrat da ta gabatar da ƙudurin dokar na California, tana wakiltar wata gunduma a tsakiyar jihar wadda ta kunshi ƙasar noma. A ganinta, sha'anin tsaro shi ne babban muhimmi a kan dokokin ƙayyade mallakar gonaki ga 'yan ƙasashen waje. Dokar ta abinci da gonaki da Majalisar Dattawan California ta zartar a ranar 31 ga watan Agusta za ta haramta wa gwamnatocin ƙasashen waje sayen gonakin noma ko mallakarsu da karɓa ko haya ko kuma karɓar riba, kamar yadda aka bayyana a cikin jihar ta California. Wannan shekara dai ta kasance mai cike da hatsari, musamman ga bakin haure da ke tsallaka kan iyakar Amurka da Mexico ba bisa ka'ida ba. A Arizona, masu fasa ƙorin bakin haure suna ƙauracewa waɗanda suka sami rashin lafiya ko raunuka a yayin tafiya ta gomman kilomita a cikin hamada da tsaunuka tare da matsanancin zafi. Ƙwararru sun bayyana cewa ba iya ganowa ko bayyana kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka mutu ba. To sai dai wani limamin majami'a a Tucson da wata ƙaramar ƙungiyarsa ta sa kai yana ƙoƙarin samar da sa'ida ga iyalan bakin hauren da suka ɓata ta hanyar shiga hamada domin neman 'yan uwansu. Oscar Andred ya karɓi kiran neman agaji fiye da 400 daga iyalai tun daga watan Maris kaɗai, ya kuma sami gano kusan gawarwaki 50 daga shekarar da ta gabata.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Wannan Ghana muka nufa, inda hukumar lafiya ta kasar ta sanar da murƙushe cutar Marburg a kasar. Hukumar ta bayyana haka ne yayin da ta gana da masu ruwa da tsaki bisa harkar lafiya a kasar, ciki har da hukumar lafiya ta duniya wato WHO. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
Hereby declare that the outbreak is officially over.
Tsokacin shugabar hukumar lafiya ta kasar Ghana Dr. Patrick Kumabuaje kenan yayin ganawarsu da manema labaru a jiya, a inda ya tabbatar da cewa Ghana ta kawo ƙarshen cutar Marburg mai saurin kisa biyo bayan hukumar ta inganta matakan da suka dace cikin kwanaki 42 bayan tabbatar da wadda aka gwada na ƙarshe baya da cutar. Mutane 198 ne aka yi ma gwaji tun lokacin da hukumar ta sanar da barkewar cutar a Ghana, kuma babu ɗaya daga ciki da ya harbu da ita. Dr. Francis Kasolo, wakilin hukumar lafiya ta duniya wato WHO a takaice a kasar Ghana, ya jinjina wa gwamnatin Ghana bisa namijin kokarin da ta yi na kawo ƙarshen cutar Marburg mai saurin kisan, a inda yake cewa hakan bata samu ba sai da kasar ta sanar da hukumar WHO barkewar cutar tare da ɗaukan matakan da suka dace. Ghana ta yi kokari saboda bata yarda cutar ta fada da zuwa wasu kasashe da ke makutaka da ita ba. Abinda muke bukata gun kasashen duniya kenan.
Do not hide outbreaks and we're...
tuntubi Dr. Imuru Faisal mai sharhi bisa harkan kiwon lafiya ta kasa, inda yake cewa ko shakka babu hukumar lafiya ta yi kokari sosai ya kuma baiwa al'umman kasar shawara kan matakan kiyaye karbuwa da cututtuka musamman masu yaduwa.
Yanzu haka da mu yamu magance ma big virus duk baki da aijin dadi ne ko ba haka nan ba, amma ya ci mu yi kokari mu kiyaye kanmu da wasu halayen da muke ciki. Yanzu wanga generation mu ciwo daban-daban na zuwa, abinda yasa ne muke samun waranga cutar daban-daban shine ainihin dabbobin da suke cikin daji muna kusa da su da yawa, muna so mu kiyaye kanmu da waɗannan dabbobi. Sannan kuma tsafta na da muhimmanci sosai. Ya ci mu yame in muka je kasuwa ko dai muka yi cunkoso da mutane mu wanke hannayenmu, abincin da za mu ci mu make sure mun dafa, da kiyaye dai kanmu da cutar daban-daban. Sannan na uku mu kuma ya zama to kaman ka fara samun alamomi wani ciwon da ba ka sani ba ko dai ba ka da lafiya, kai gaggawa ka taimi wajen likitoci.
A watan Yulin bana ne hukumar lafiya ta kasar Ghana ta sanar da kullar cutar, abinda ya sanadiyar mutuwar mutane biyu. Jama'a da dama dai sun yi fargaba matuka, amma kuwa a yanzu suna cikin halin farin ciki sosai saboda murƙushe cutar.
Junana Alhaji Abdalla, mun gode Allah da aka samu aka yi aka kakkado wannan ciwo da ya zo nan ma bokar Allah sa ya komo, Allah sa ya tafi kenan.
Sunana Sadiya Bibi, gure batun ciwon ne da ya zo sai muna cikin fargaba, amma da aka ce an kawo karshe shi to muna yi ma Allah godiya da ya raba mu da wannan ciwo.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya. Alamu na nuna babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta dau matsayar hakura da rarracin gwamnatin Rivers Nimsun Wuke, da ke cewa lallai sai shugaban jam'iyyar Yoci Ayu ya sauka daga mulki don kujerar ta koma kudu. Hakan ya ƙara bayyana ne yayin da jam'iyyar ta naɗa gwamna Aminu Tambuwal a matsayin babban daraktan kamfen takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana.
An tabbatar da asalin rikicin yanzu na cikin gidan PDP ya faru ne daga maraba da Tambuwal ya yi ta hanyar janye takara a zaben Findigani a dandalin zaben, inda aka yi bawa Atiku ta goma shi ya yi nasara kan Nelson Wike.
The position we are talking about, which all of us agree, is the chairman of the party.
Wike wanda ya watsi da saukar shugaban kwamitin amintattu don kujerar ta koma kudu akan ya rige zaman doya da manja, ya ce saukar shugaban jam'iyyar ne zai kwantar da korar don ba zai yi dan takara da shugaban jam'iyyar duk su fito daga arewa ba. Babban mai taimaka shugaban jam'iyyar Yusuf Dingyadi ya ce sun riga sun ja layi da ci gaba da aiki don jam'iyyar ba ta mutum ɗaya
ba ce. Jam'iyyar PDP ba jam'iyyar mutum ɗaya ba. Ba jam'iyyar wani bangare ko wani yanki na ƙasa ba, jam'iyya ce ta baki ɗaya al'umman Najeriya. Maganar da kuma zancen da muke magana shine yanzu da zamu ci zaben shugaban ƙasa. Janyewar da mai girma gwamnatin Sokoto tun farko yayi a wurin wannan taro na farko wanda aka yi a zaben fidda dan takarar shugaban ƙasa, ya janye ne a ra'ayin kansa. Idan wani ya ga hakan bai mashi ba, shi ma wanda ya tsaya a ra'ayin kansa ya tsaya. Maganar gwamnatin Rivers ne su muke, ko zai zo ko ba zai zo ba, tafiya ta riga ta fara. Maganar cewar wai aladole a jira wani, ba a jiran wani. Yanzu abin da ake magana da za a haɗa kan ƙasa, yanzu za a samar da fahimtar juna, yanzu za a sake tayar da komatsar matsalolin da ƙasar nan take ciki domin a ceto Najeriya, wanda wazirin Adamawa Atiku Abubakar kawai zai iya, kuma wanda zai jagoranci wannan a jam'iyyance Yoci Ayu shi ne shugaban jam'iyyar PDP. Yanzu wani zai kalla wannan ra'ayi ne ne, mu da 'yan PDP dukkanmu abinda muke fata a samu nasara.
Yanzu a cina tsohon shugaban kwamitin amintattu na PDP Walid Jibrin ya ce ya sayar da matsayinsa zai rika ba da shawara daga bayan fage.
Za mu bi har mu samu nasara. Abin dole ne ya faru inda faru ne, amma akwai nasara. Batin namu ba dai fasu ba, kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun. Daga nesa ina kallo ba za ci da ni a cikin sa baki a cikin maganan ba. Me zai sa ba zan shiga kwamiti na irin wannan na ba ta shawara ba, ya sa kaga zan zauna in kullum ina dunga ba ta shawara, kuma insha Allahu za mu samu nasara.
PDP ta nada gwamna Udom Emmanuel na Akwa Ibomu a matsayin shugaban kwamitin kamfen, yayin da gwamna Shehi Makinde na Oyo da Bala Muhammad na Bauchi ke zama mataimaka daga kudu da arewa kenan. Shin Wike mai samun goyon bayan wasu gwamnonin da suka hada da Samuel Otom na Benue zai ja da baya ko zai ci gaba da kairuwa rana? Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Bakiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai ci gaba da duba abubuwan da ke janyo hatsarin ababen hawa a birnin tarayya Abuja. A makon da ya gabata wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta tattauna da Malam Muhammad Kabir Abubakar na sashin wayarwa a hukumar kiyaye hatsari ta kasa a shelkwatar hukumar da ke Abuja. A tattaunawar su Malam Kabir ya kai inda yake batun bada lasi ga direbobin da suka cancanta. A don haka bari mu dora daga gurin.
Dangane da batun cewa kuma matakin da hukumar ke hadira ta kasa take dauka wajen tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ne suke mallakar lasisin tuki ta kasa, a kwanakin baya a hukumar ke hadira ta kasa ta karkashin shirinta da ake cewa DSSP, ma'ana Driving School Standardization Program, mun tabbatar da cewa ko kuma an karo wasu tsare-tsare baya da tabbatar da cewa mutum sai yayi kwana 26 yana zuwa makarantar koyon tukin mota da kansa ya mallaki certificate kafin a bashi. Sai muka yi bincike muka gane cewa wasu suna iya karban certificate din nan, duk da haka duk da waɗannan matake waɗansu suna karban certificate din nan by proxy. Abinda ake nufi by proxy shine sukan je su yi ojoro su hada baki da masu makarantun a dai wancan ayi wannan su suka sai da suke yi a basu certificate din. To yanzu hukumar ke hadira ta kasa sai ta ce to dole kuma sai certificate din nan ya dauki hoton mutum. Wannan dan a tabbatar da cewa mutum ya je ya zauna ya samu ilimin da ya samu, sannan kuma idan an zo jarabawa a ƙarshen waɗannan wai ba ɗaukan certificate ɗin da ya baka ba kawai, a'a idan an ka gama wata kwana 26 ka za ka rubuta jaraba nan kuma dole ka rubuta ta da hannunka. Sannan ɗaya daga cikin matakan da aka sa su ne computer ba za ta baka access ba, ma'ana ba za ka samu daman ka yi amfani da computer ba sai hotonka ya fito a biometrics ɗinka, ma'ana wasu abubuwa da suka shafi ɓangaren hannunka da fuskarka da sauransu sun da su za ka yi assessing exam question ɗinka, ma'ana jarabawar ko takardar jarabawarka da take kan ita allon computer wannan kafin ka abin nan. Wannan duka suna cikin matakai da hukumar ke hadira ta ƙasa ta shimfiɗa a ƙasa don tabbatar da cewa waɗanda suka cancanta su ake ba wannan lasisin tuki na ƙasa. Sannan hukumar VIO ba ita take ba da lasisin tuki ba, hukumar tara kudin haraji ita take ba da ita lasisin tuki. Kamar yadda kuka sani harkar lasin abin da ake kira ma'ana lasisin tuki abin da ake kira tripartite arrangement ne, ma'ana haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomi guda uku. Akwai hukumar tara kudin haraji ta jihohi, akwai ta tarayya, sannan kuma akwai ita hukumar ke hadira ta ƙasa wadda aikin ta shine ta buga lasisin din sannan su kuma waɗannan su za su bawa ko kuma su za su siyar ma 'yan jihar su ko kuma 'yan Najeriya baki ɗaya. Ƙarin bayani shine kwanakin baya ko cikin satunan da ya wuce hukumar kiyaye hadira ta ƙasa ta kaddamar da moto a ƙarƙashin jagorancin babban komandantin narkon ƙarya DCM Dauda Aliyu Biyu, ta kaddamar da motoci na sintiri da kayan aiki wanda suka kai sama guda 300 da wani abin a fadin tarayyar wanda za a raba su a fadin tarayyar Najeriya domin tabbatar da cewa ta inganta aiki da kwazon ma'aikatanta ta hanyar basu wadatattun kayan aiki kama daga motocin sintiri, motocin ɗaukar marasa lafiya da dai sauran makamantansu. Sannan hukumar kiyaye hadira ta ƙasa tana da gidan rediyo da ta assasa domin tabbatar da cewa a birnin tarayya Abuja kuma ana iya samun mu akan manhajar internet, ma'ana yanar gizo-gizo wanda aikinsa shine awa 24 ba ma kashewa, muna wayar da kan jama'a, muna shirye-shirye waɗanda suka shafi wayar da kan jama'a akan abubuwan da ya kamata su yi da kuma waɗanda bai kamata su yi ba akan hanyoyinmu domin a samu sauƙin cunkoson ababen hawa da kuma haɗarurruka akan hanyoyin namu. Kazalika muna gabatar da sintiri da wayar da kan jama'a, gangami na wayar da kan jama'a a tashoshin mota, guraren taruwar jama'a da suka kama da ma'aikatu, makarantu, coci-coci, masallatai da sauran gurare da muka san cewa al'umma za su ƙaru idan mun je mun ja hankalinsu ta hanyar yi musu bayanai da dai lekcoci da makamantansu wajen don tabbatar da cewa an samu sauki na haɗarurruka da kuma salwantar rayuka akan hanyoyinmu na Najeriya.
To madalla a sabon mako kuwa za ku ji cewa
na farko da baka daukan mota lasisin duke mota ka ba driver wanda bai iya mota ba na farko kenan. Idan ka je ka sa hannu ka bashi lasisi ya je hatsari ya buge mutum ya mutu a wajen Allah kai da ka sa hannu kana da laifi, kin ji na farko kenan. Na biyu kuma su waɗanda suka kikiro cewa je makarantar koyon tuki mota din nan ba kowa da kowa ne kamata jaje ba kowa da kowa bane ya kamata a ce ya tafi makarantar koyon tuki mota. Saboda me yanzu haka akwai mutumin da ya shekara 20 a Najeriya yana jan mota amma har bai da lasisi, akwai mutumin da ya shekara 15 a Najeriya bai da lasisi, akwai mutumin da ya shekara 10 a Najeriya yana tuki mota bai da lasisi, akwai mutumin da ya yi wata ɗaya kwana 26 ya koyi mota sannan kuma wai shi ne yake son lasisi. Wannan tsari maganan banza ce, wannan maganan ƙarya ne ba gaskiya bane.
To sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin cikakken wannan hirar. Yanzu a madadin bakon namu Malam Muhammad Kabir Abubakar jami'in sashen wayar da jama'a a shelkwatan hukumar Road Safety a Abuja da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da maɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu, ga kaɗan daga cikin ra'ayin da masu sauraro kan turo mana ta email. Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Tace assalamu alaikum biyoyi Hausa. A yau zan kira ne ga 'yan majalisun tarayya da na jihohi da ministoci da kwamishinoni da su taimakawa al'ummarsu da ruwan sama da kogi ya rusawa gidajensu da kuma lalata amfanin gonakinsu a yankunansu. Domin waɗanda abin ya shafa galibin su talakawa ne waɗanda ke rayuwa hannu baka hannu ƙwarya. Sako na gaba ya fito ne daga Nizifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Maheka Ruga. Suka ce muna fatar shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar taro a birnin New York za su yi amfani da wannan damar domin fedewa Majalisar Ɗinkin Duniya biri har wutsiya dangane da yadda take mu'amala da ƙasashen duniya. Domin dada kimar Majalisar Ɗinkin Duniya a idan duniya, akwai buƙatar majalisar ta rika tsawatarwa manyan ƙasashen duniya kan matakan da suke ɗauka na ƙashin kai. Sako daga Sani Muhammad Chindo Ungo Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa. Tabbas ganawa da masu ruwa da tsaki da shugaba Muhammadu Buhari yayi kan batun yajin aikin malaman jami'o'i abin a yaba ne. Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu, amin summa amin. Salam BOA, don Allah ku ba mu dama mu taya al'ummar da ambaliyar ruwan sama ta ritsa da su jimami, musamman ma waɗanda suke Najeriya, Nijar da sauran ƙasashen Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Da fatan Allah ya mayar musu ababen da suka rasa da alheri. Da ƙarshe muna addu'ar ka da Allah ya sake maimaita mana irin wannan ambaliyar ta bana. Sako daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Madatai da Magaram da Ilyasu Yakuba Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau da ce Allah Sarki Talakawan Najeriya. Manji Atiku ya ce wai idan kuka zaɓe shi zai raba muku kuɗi sama da naira tiriliyan 4. To sai mu ce Allah ya kyauta, amma mu dai mun san cewa yawancin 'yan siyasar ƙasar tamu maganarsu alwala take yi amma ba ta salla. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mahaifis a takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata. A jawabin nasa na rana-rana, Zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka turbude ɗimbin jama'a a kusa da Izium. Kuma ana samun shaidar cewa sojojin Rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishadi. Masoya gidan sarauniyar Birtaniya sun kwarara tsakiyar birnin London domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu gaba ɗaya. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyinna wanda ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.